America, broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ibrahim Ka Almasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litini 18 ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanin labarai.
To Ibrahim, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi wa sukar da kasashen duniya ke yi kan yadda yake ci gaba da kaiwa Hamas farmaki kunnen kashi. Wasu 'yan kasar Rasha sun kalubalanci rashin adawa a zaben kasar da kuma batun ci gaba da mamayar Rasha a Ukraine, wanda ya zama wani batu da ya mamaye zaben shugaban kasar. Sannan kungiyar lafiya ta duniya WHO ta ce yakin Sudan ya haifar da matsalolin jinkan da ya shafi akalla mutum miliyan 49, inda sama da rabin wannan adadin ke bukatar taimakon ceton rai.
To kanin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa hankalin majinyata da ƴan uwansu ya tashi matuƙa a wasu manyan asibitoci wajen 81 a fadin Ghana, biyo bayan barazanar katse ma asibitocin wuta muddin suka kasa biyan basukan wuta na miliyoyin daloli cikin kwanaki uku.
A sama lokacin da ake operation da machine da muke yi duk ba shi daya suna use ne electricity, sa in an dauke muna wuta wallahi gaskiya ya kawo matsala sosai sosai.
Za a ji cewa a Najeriya ana ci gaba da tafka muhawara kan batun kafa 'yan sandan jihohi.
Me zai hana mai makamu kiyamun laifi ya kasance an haɗa kan 'yan ƙasa a daina sa siyasa a fuskar matsalar tsaro kuma a inganta rayuwar al'umma?
Kamar kowane asubahin ranar Litini, yau ma muna tafa da shirin ciki da gaskiya wanda Safilu Hashim Gumal ke gabatarwa, inda yau shirin zai ci gaba da tabo batun takaddamar da ake kan wasu filaye a Zaria. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya. Sojojin Isra'ila sun shaida a yau Litini cewa za su kai hari asibitin Shifa da ke birnin Gaza, wani yankin da wani harin da Isra'ila ta kai a watan Nuwamba ya janyo mata suka daga kasashen duniya. Kakakin dakarun tsaron Isra'ila Daniel Hagari ya shaida cikin wata sanarwa cewa dakarun Isra'ila za su kai hari yau Litini a sanadiyar cewa wasu manyan jami'an Hamas suna amfani da asibitin a matsayin cibiyar bada umarnin kai hare-hare Isra'ila. Masu shaidan gani da ido sun bada rahoton kai hare-haren sama a harabar asibitin, wanda ya kasance mafi girma a zirin Gaza. Sannan sun bada shaidar ganin motocin yakin Isra'ila a yankin. Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu jiya Lahadi ya yi wa matsin da kasashen duniya ke yi kunnen kashi, ya kuma sha alwashin cewa Isra'ila za ta ci gaba da kaiwa mayakan Hamas hari a Rafa, daura da kan iyakar Gaza da Misra, duko da cewa ana shirin ci gaba da tattaunawar yiwuwar tsagaita buɗe wuta cikin 'yan kwanaki masu zuwa a Qatar. Rasha ta bada sanarwar cewa shugaba Vladimir Putin ne yake kan gaba da kaso 88 na yawan ƙuri'un da aka tattara a zaben shugaban ƙasar da ya gudana a jiya Lahadi. Zaben da bai baiwa masu kada ƙuri'a wata sahihiyar damar zaben ra'ayinsu ba, inda shugaban mai yin komai dole yake bibiyar mutanen da ba sa yin ra'ayinsa. Zaben na wani uku wanda aka fara a ranar Juma'a zai baiwa Putin damar tsawaita wa'adin mulkin shi na shekaru 24 da ƙarin wasu shekaru 6, wanda ya gudana cikin wani yanayi na takura inda babu damar a kalubalantar Putin ko kuma ci gaba da mamayar Rasha a Ukraine. Abokin adawar siyasar Putin mafi girma Alexei Navalny ya mutu a wani gidan kaso a watan jiya. Sannan sauran masu adawa da shi kuma suna tsere a gidan yari ko kuma suna kasashen waje. Sai dai kuma domin yin biyayya ga bukatar siyasar Navalny na ƙarshe, masu kada ƙuri'a sun yi dafifi a rumfunan zaɓe a manyan biranen ƙasar da tsakar rana don su kada ƙuri'unsu don tumɓuke Putin mai shekaru 71 a duniya, duk da cewa babu wani tasirin da zaben nasu zai yi. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC.
To an jima kadan Aisha za ta saki shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu kasar Ghana inda hankalin majinyata da ƴan uwansu ya tashi matuƙa a wasu manyan asibitoci 91 a fadin kasar biyo bayan barazanar katse ma asibitocin wuta muddin dai suka kasa biyan basukan wuta na miliyoyin daloli cikin kwanaki uku. Daga birnin Kumasi ga Hamza Adams da cikakken rahoton.
Daga asibitin mai shiye da ke birnin Kumasi a yankin Ashanti, Fatimatu Abdulhamid da aka kwantar da tsohuwarta na fargabar yuluwar rayuwar kakar tata zai iya tsunduma cikin hatsari sosai har in hukumar ECG dake da alhakin rarraba hasken wutar lantarki a kasar Ghana ta kase ma asibitin wutar lantarki.
Na kawo kakana daga hospital ga kuma na ga hospital ga abinda suke duka da light suke yanzu suka dauke light ga an san halin da kakana da ta shiga ciki ba saboda dai fitar gwamnati su yawa kurusu da dictatorsu.
Asibitoci 91 a sassan fadin kasar ciki har da asibitin Kumfu Anochi da Kolebu da Minshiye da dai sauransu ne hukumar ECG ne rarraba hasken wutar lantarki a kasar ta baiwa wa'adin kwana uku cur da su biya basusukan da take bin su da ya kai miliyan 261 na Ghana cedi wato kwatankwacin miliyan 20 na dalar Amurka ko kuma ta kase musu wutar lantarki. Wannan mataki da hukumar ECG din ta dauka ya haifar da cece kuce inda kungiyar ma'aikatar lafiya ta kasar wato Ghana Medical Association ta ce har din hukumar ta ci gaba da kase wutar lantarki a asibitocin to za a fuskanci matsala babba. Dr. Imoru Faisal, mamba a kungiyar kana babban likita ne a asibitin South Suntresu dake yankin Ashanti ya ce
ko min dake cikin hospital yana use electricity nisa in an dauke muna wuta wallahi gaskiya ya kawo matsala sosai sosai.
A ranar Litinin ake sa ran hukumar za ta fara kasa wutar lantarkin a asibitocin. To ko shin me ya kamata da bangarorin su yi domin hakan bai faru ba? Malam Sharif Abdulsalam mai sharhi kan al'amuran yau da kullum na ganin ya kamata gwamnati ta shiga tsakanin asibitocin tare da hukumar domin ganin an cimma wani daidaituwa.
Ya kamata a yi rejejeniya tsakanin su da su electricity da su electricity su ma masalan su ne wanda ke ba su wutar sun ce kamar in ba su biya su alƙawarin da suka yi na tsaro a sunan shi mechanism nan ba in ba sun dace da wannan ba su ma sun rage kan da suke ba da wutar. Duk da gwamnati ya kamata yi ne ya draw timetable na payment agreement tsakanin su electricity kamar wata kaza mun bayar kaza wata mai zuwa mun bayar kaza wata mai zuwa mun bayar kaza.
To sai dai a wani jawabin da yayi da manema labaru mai magana da yawun ma'aikatar lafiya ta kasar Ghana Isaac Baufi ya ce
as the minister
a matsayin mu na ma'aikatar lafiya a Ghana muna tattaunawa da hukumar ECG domin ganin mun samu wani mafita. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza, yanzu kuma ga Aisha da kashi na biyu na labaran duniya.
Koriya ta Arewa ta harba makami mai linzami samfurin ballistic cikin teku a yau Litinin karon farko cikin watanni biyu. A sa'ar da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yake ziyara a birnin Seoul domin halartar babban taron da shugaban Koriya ta Kudu Yoon Suk Yeol yake zama mai masaukin baki domin inganta demokradiya. Sojojin Koriya ta Kudu sun ce a yankin gabashin tsibirin Koriya aka harba makamin. Masu tsaron tekun Japan kuma sun shaida abin da suka ayyana da kamannin Koriya ta Arewa ta harba makami mai linzami samfurin ballistic sannan sun tabbatar da cewa makamin ya faɗi. Daga bisani Japan ta ce ta gano wani abin da yayi kama da wani makami mai linzami samfurin ballistic din na biyu da Koriya ta Kudu ta harba wanda ya fada a daura da yankin da musamman ake gudanar da al'amuran tattalin arziki. A cikin makon nan sojojin Koriya ta Arewa sun gudanar da gwaje-gwajen makamai wanda galibi shugaban kasar Kim Jong-un yake jagoranta da kanshi. A ƙarshe zagayowar watan Afrilun bana shine zai cika shekara ɗaya da fara yakin Sudan wanda yunkurin neman ikon mulki tsakanin manyan janar din nan biyu da basa ga maciji juna ya rura wutar rikici a ƙasar. Kungiyoyin jin kai sun ce yakin ya haifar da munanan sakamako ga 'yan ƙasar akalla miliyan 49 wanda sama da rabin wannan alƙaliman suke buƙatar agajin ceton rai. tun bayan barkewar rikicin a ranar 15 ga watan Afrilun 2023. Dubban mutane ne aka kashe sannan wasu suka yi rauni, inda aka kuma tilastawa miliyoyin mutane kauracewa gidajensu. Sannan daga cikin mutum miliyan 18 din da ke fama da tsananin yunwa, miliyan 5 cikin su sun kusa fadawa matsalar rashin abinci bisa bayanan sirrin shirin samar da abinci na duniya, wato World Food Program. Kuma duk da waɗannan munanan matsalolin jinkan da ake fama da su a yau, kasashen duniya sun gaza baiwa Sudan kulawar da ta dace, a cewar Dr. Richard Brennan, daraktan ayyukan taimakon gaggawa na yankin karkashin ofishin WHO na yankin gabashin Mediterranean.
Tare da Aisha Mu'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahoton mu na biyu. Garkuwa da aka yi da ɗaliban makarantar Kuriga a jihar Kaduna, Najeriya, makoni biyu da suka shige, ta sake tada muhawara kan batun kafa ƴan sandan jihohi, inda wasu ke cewa idan gwamnatin tarayya ta yadda aka kafa su, za a yi bankwana da garkuwa da mutane. To sai dai a hirarsa da muryar Amurka, Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka mai ritaya, tsohon daraktan hulɗa da jama'a kuma mai magana da yawun sojan ƙasa na Najeriya, ya bayyana cewa ba nan gizon ke sakar ba.
Da wannan matsala an ci gaba da gusurutsu ma da sauransu. Amma abin da nake son ki gane a nan gurin shine, wato akwai abubuwan da aka bari da bai kamata da ba mu zo ma haka ba. Misali, ba a dauki aikin dan sanda da muhimmancin da ya kamata ba har aka kai ga haka. Misali, in kika duba kundin tsarin mulki, akwai wani tanaji ba ga Police Service Commission da kuma ita hukumar dan sanda da ma'aikatar dan sanda, akwai Nigerian Police Council. Tsarin mulki ba zan iya cina kowane sashi bane, amma tsarin mulki yayi tanadin haka, kuma shugaban kasa shike jagorantar wannan, kuma duk gwamnoni suna ciki ba ga wasu jami'an gwamnati. Ba ina tabbatar miki da cewa tun daga hijira 1999 kama yanzu ban zaci wannan hukuma ta zauna ba sau biyar. Idan na tana zaunawa, duk matsalolin nan da ake magana da ba za su taso ba, saboda kowane gwamna zai zo da matsalar shi ta jibantar ɗan sanda, kowa ya sani. Kuma ko da ma an yi hakan, an san matsalar nan, an san maganinta, ba a so a yi ne. Ba don kowa ba, idan kika yi la'akari da cewar yanzu, misali idan aka sami matsala, gwamnonin nan ba abin da za su zo su ce sai dai a kawo sojoji ko kuma a kawo jami'an tsaro. Wata sa'a waɗannan matsalolin wani abu ne dole amma mutane lai. Wata sa'a ma ba su haƙuri zai sa ruwan sanyi ga wannan magana, amma sai a kawo jami'an tsaro. Duk wannan bankama da ake saboda Najeriya na tsaye. Idan ba Najeriya, duk wannan da suke cinkaho kowa ta kai farauta kwana. To me zai hana mai makan mukiyamin laili ya kasance an hada kan ƴan ƙasa a daina sa siyasa a fuskar matsalar tsaro, kuma a inganta rayuwar al'umma ta tattalin arziki da walwala da dai abin da ya kamata, saboda duk wannan matsalar tsaro ta ta'allaka ne akan abu uku: economy, political da kuma social well-being na mutane.
Tattalin arziki
da waɗannan abubuwa ba daidai suke ba. To da wuya ai haka. Misali, na ga miki kamar karamin hukuma, wani bango ne, wani ginshiki ne babba, sai aka zo aka rushe shi. Matsalar da ya kamata a yi maganinta tun tana ya karama ba za a yi ba, an tura ma gwamnatin jiha, ita ma abin ya ishe ta sai gwamnatin tarayya. Idan aka sami gobara, ba a binciken ruwan da za a kashe wutar. Kamata ya a kashe wutar, sannan sai a zo a yi bayani. Yanzu muna fama da matsalar tsaro wanda ta addabi kowa. Ko da kana binni, kana zaton katsira, ai kana da naka. Kuma ma ko da ma ka tara, ba yanda za ka ji wannan arzikin, ba don kuma babu ma hanya mai kyau, ba rocha, sannan kuma ba inda za ka ji. Kana yi, kana waiwai. Idan kika duba abubuwan da suke mutane, wata sa'a ma abubuwan ba sa hudu, musamman ma in aka ce mace ce.
To jana, akwai abu waɗanda suke cewa talauci ne ya kawo waɗannan yawan tashe-tashen hankali da suka shafi garkuwa da mutane da kuma neman kuɗin fansa ko kuma matsalolin tsaro da ake fuskanta a Najeriya. Kana gani akwai alaka tsakanin batun talaucin nan da waɗannan matsaloli da ake fuskanta?
ba zancen magana talauci ba ce saboda idan magana talauci ina kisan mutum zai aga zama yi wajen yin arziki ko kuma ina yi mata tade zai aga zama wajen arziki ko ko ina ta gayyara mutane zai aga zama wajen arziki kuma har yanzu ban ga wani wanda yace ya sami jari ba yace ya bu wannan aikin masha Allah bari ya zo na ya zama mutum
Brigadier General Sani Usman Kuka Sheda kenan a hirarsa da Alheri Grace Abdu a kasance da shirin domin iyali domin jin cikakkiyar hirar yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Jama'a assalamu alaikum masu sauraro barkanku da shirin ciki da gaskiya da har kullum bukarin take haƙin dan adam a yau za mu daura kan batun wasu filaye da ake takaddama da su a bypass Gariya ku biyo mu cikin shirin sunana Sir Phil Hashimi idan wata kila mai sauraro na biye da wannan shiri a makon da ya gabata ne Dr. Idris Musa dake koyar a makarantar fasahar Man Fetur dake Ifin jihar Delta ya shigo shirin nan na ciki da gaskiya yana korafin yadda yake ganin an yi kullakulle tare da raba shi da filayen sa bi dake bypass a Zaria jihar Kaduna duk da ya mallaki dukkan takardun saye da mallaka filayen Dr. Musa ya zargin wasu sun yi amfani da wani jami'in karamar hukuma da ma wasu mahukunta na masarauta a yankin dan raba shi da filayen ta hanyar zamba cikin aminci
sawa karshen zo ne hali yake ciki kan filayen nan
to yanzu dai akwai magana wajen akwai yanzu magana a wurin yan sanda saboda daga baya na kai mamu da farko na kai shi wurin area command saboda na je local government na rubuta takarda local government kuma sun ce wannan takarda wannan filin duka akwai takarda da ma an san ban wannan search and confirmation data sabanin yanda mamu ya fada kuma sun ce min mamu ba ma'aikacin su bane kuma basu sa mamu ya je wannan aikin ba kuma duk takardun da ya samu sai dai aikin nan da su shi ya sakin da ya samu su so da na samu wannan sai na je na kai karin shi local authority yan sanda na Zaria local government na ce musu gashi na ya karbi dubu sai ya zo iya ansa yace eh ya karbi 50,000 amma zai biya shikenan kuma sai daga washe gari sai zo sai yace sarkin kudi yace mu zo sai na ce sai shi DCO na police station eh yace mu je sai na ce mishi a magana ta wuri yan sanda wai sarkin kudi kuma zai yace sai yace mu in yi hakuri mu je saboda suna aiki da sarkin kudi muka je sarkin kudi yace to shikenan ma mu ya biya kudi to on the other hand sai na maida ma magana area command to area command suka kikkira su sabani yanda suka ce sun sai a masarauta a shewa gari da aka rubuta wannan agreement din sai suka saida mu wani amma da sunan wancan jiban ya saya a hannun wani ne shi kuma wancan shine waye sarkin ungon bisa wancan wanda ya mutu ya saida ni shi sai suka saida mu wancan shi Musa Muhammad kar nasu da aka ba su din to duk yan sanda yanzu a halin yanzu duk sun tattara bayanai suna jira dama kawai su kotu ne amma shi ma a wurin yan sandan an dan samu wani matsala wanda na rubuta mu area commander ya tana ce ina so ya dauke maganan daga area a dauke maganan area commander a tura Kaduna wurin commissioner of police saboda na yan sandan su ma akwai su abubuwa da suke yi na zayyana mishi abubuwa guda uku
kike ce kin yanzu ne hali kake ciki me kake so a karshe kan wannan abu
yanzu ina tattaunawa da mutane kuma su wanda na sai cikin aunan su ma na tuntube su dan na dauka duk wani abu ne wanda za a iya warware shin da har mun zauna gaban ne martaba amma suka yi mishi ƙarya cewa wai local government ta rubuta musu cewa ba filin ta bane wanda ƙarya ne
ta dan mai martaba sarkin zazzau gaba daya
eh mun zauna su uku a wurin mai martaba sarkin zazzau
to a takeice dai yanzu filaye dai suna nan kuna ci gaba da gugurmayar ganin ko kana ci gaba da gugurmayar tabbatar da filayen ka wani bai shiga ba
eh haka ne to amma zaman da muka yi last a wurin ne martaba ya ce bayan ya sa a fita waje ya ce mu dan fita waje mu dan yi magana aka zo da san mamu dai wanda shi sunan shi akwai petition yana kan petition din da ya kamata ya zama shaida ba shine da ya sake irin dabarbarin da ya saba aka koma to duk kai ni dai gaskiya ban ma san me masarauta ba ban taba zuwa wurin nan ba banda a wannan dalilin ban sanya protocol din su ba to shine wasu ka taso dai suna ta wasu magana cewa sarki ba zai ji dadi ba menene to na kyales dai suka yi abin da suke so wai cewa a koma wancan agreement din yanda aka raba tilayen guda biyu so da a zauna a kai sai mai mataba ya ce a kawo confirmation to tun daga lokacin 18 ga December na wancan shekarar ba a sake ban sake ba jin su ba har yanzu ba su rubuta wani confirmation ba wani abu amma dai ina nan ina dan son mutane kuma report din da yan sanda suka rubuta yana wurin su saboda sabani yanda suka ce sun siya ta hanyar masauta daga baya kuma yan sanda sun samu takaddun da suka yi amfani da shi suka nuna wai suka saida ma wancan a cewa a hannun wanda suka saida suka ya saya to kuma yan sandan sun ce musu su kawo wanda aka saya a wurin shi shi wajiban da ya ce aka yi wani ya ce wancan wai bai da lafiya ba zai iya zuwa wurin ba so shi ne ba zai iya zuwa yan sanda su bincike shi ba shi ma na rubuta ɗaya daga cikin dalilan da nake so shi area commander ɗin ya maida case ɗin zuwa commissioner of police.
Ma'aikacin karamar hukuma da aka ambata a wannan takaddama shine Ahmed Mamu wanda shi ma mun tuntube shi domin jin nasa bahasin.
Abin da ke faruwa shine ni na kasance jami'in ma'aikatan ayyuka na karamar hukuma zari a da to kai rita yanzu yau a bar kai ba na'am tunda lokacin da aka fara maganan ina zariya amun transfer zan koma Kobo local government kenan na'am sai hakim din ya kira ni tunda ni ina mai anguwa barin zariya kuma ni kikin ka mai anguwa ne yawa bai kira ni sai ke ce min ga wani takarda wani ya zo mishi da korafi suna rigima da wani sarkin anguwan bisa sai na ga shi Idris da shi da wani abokin shi bashari shi ne hakimi sai ni gomin takarda allocation da certificate a haɗe da wannan allocation da ke cikin sai na ga allocation sunan daban certificate kuma suna daban sai na ce to kai ne na ce ran kai da to zan je duba saboda an can lokaci ana cikin magani sai aka mun na ce maka ina aiki lokaci a zariya na je na samu akwai shi ne wannan wuri layout ne da gwamnati an raba shi na can 79 zuwa 81 82 83 da ɗauko wannan lokacin wannan layout an raba shi da siga guda uku ne a local government layout ana yin shi za a baka allocation paper akwai register book da aka yi na register duk wanda ke da ciki a wajen za ka ga da sunan shi da numban shi da sunan total number da aka bashi da akwai number certificate din shi da sign din shi ma da ya karba a wannan lokaci kana ji na ko
na ji sosai malam mamu
yawa na duba wannan allocation tashin farko abin da kan yi an go da irin wannan magana mukan duba allocation a register
da ganin mi wani mataki ka dauka malam mamu kan abin
yawa abin da dauka shi ai ya ka ji tambayar da yaron hakimi ka ga dole in bashi amsa abin da na gani ya duba register bu ban ga sunan ba wannan nan ba tunda certificate ne zo da shi gaban allocation gaban sai an canza suna me allocation sai an baka allocation za ka samu certificate to da na duba shi allocation din ban ga sunan Sharif Saurin ko kuma certificate din din mu shi allocation ko certificate din duba kuma duka register bu din babu sunan shi a ciki sai na fada ma hakimi hakimi ke ce ah to ne kuma ko za ka yi ne shi sai nan sai da mutum zai gode da kuma an ci wani abu kafin ce da dauke ni muka je waje wajen na je na gani sai na ga yana karkashin ɗaukar da shi yake dauke da shi na zare yana dauke da bypass road din nan kuma yana can gaba shi inda ya je ke maganan filin shi zare road din kuma karshe irin haraba na zuzab na dunke kafin ce na bin cikin maganan zai ce to wannan abu ban sai dai abin da ke faruwa ne ban ga sunan shi shi ba amma ga abin da muje gani ma inda ma yake magana a plan din da yake magana inda yaje ba nan ne yaje ba amma sai ce mun ki nemi shawara
da mamu ya bayar ita ce a raba filayen gida biyu domin mutanen da ke takaddama kowa ya dauki guda dan a zauna lafiya matakin da daga baya Dr. Musa ya ce san bai amince da shi ba gabatun kudin bude file har naira 50,000 kuwa
Mamu ya ce kun karbi naira 50,000 a wajensa saboda a yi sabbin takardu don a gyara abin. Ina gaskiyar wannan magana?
Inda suna zirga-zirga bamu, amma tun da yana a lokacin ma, ina saka abin nan na je doka na yi kamar inda na ce zuwa shi kuɗin shi.
Masu sauraro, kamar yadda muka sanar da ku a baya, wannan shiri ya tattaɓo ofishin sarkin kudin zazzau hakimin Zaria da kewaye, Barista Muhammad Sabo Idris, inda aka turo mai takardar nuna sulhun da aka yi, wanda Dr. Musa ke cewa bai amince ba. Kun dai ji wannan takardama, don haka za mu koma gefe don jin abin da zai biyo baya. Haka nan za mu sake dawowa domin sanar da ku. Sai aka tsaya da mu ku mai zuwa domin jin wani sabon shirin idan Allah ya kai. Yanzu a madadin Nasara da Amerika da ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin, ni Sarfil Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya.
A tawagarka, a gaishe ka da tawagarka, yanzu kuma lokaci ne na sauraron darussan Ramadan albarkacin watan na azumi.
Na mai gabatar da kaina a ce da ni Abubakar Usmanu kwanci Abubakar Babalani tsabi daga Allah a nan ƙasar Kamaru, musamman garin Yaounde, gamin tambaya akan darasi da za a ɗauka game da watan Ramadan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma bad ɗan uwa, wato shi da farko dai azumi darussan da za a ɗauka kan shi yana da yawa. Domin idan aka bincika kaga azumi na daga cikin shiga-shigan musulunci guda biyar, wanda azumi na daga ciki, to kaga baya da haka kuma shi watan azumi wata ne da aka saukar da Alkur'ani, baya da haka kuma wata ne da a ciki ake dace da dare guda ɗaya, wanda daren mutum ya dace da shi yana da ibadan kimanin shekara 83 da doriya. To kaga wayannan ma kawai ba ƙananan darussa ba ne. Baya da haka kuma wata ne na kyauta, wata ne na gafara, wata ne na neman kusanci da Ubangiji, wata ne dai na sa da zumunci, wata ne ga baki ɗaya a general, wato na neman ƙara neman yardan Ubangiji. To idan ma kuka yi la'akari da shi, wallahi duk wani mutumin da yake ko aikata sabo ko wani abu, watan na canja shi ya zama mutum mumini. To abinda za mu roƙi Allah nan, muna roƙon Allah ya sa halayenmu da za mu ɗauka cikin watan azumi a ci gaba da irin shi har bayan azumi. To muna roƙon Allah kuma ya sa mu yi dace da abin da ake nema cikin wannan wata, musamman kamar durar Lailatul Qadr, musamman kuma kamar yafi a gurin Ubangiji, musamman kuma kamar inta da ake na samun ɗan aljanna.
To da fatan an amfana da wannan, kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai an manfa'a taƙaice.
To a taƙaicen, sojojin Isra'ila sun shaida a yau Litinin cewa za su kai hari asibitin Shifa da ke birnin Gaza, wani yankin da wani harin da Isra'ila ta kai a watan Nuwamba ya janyo mata suka daga kasashen duniya. Kakakin dakarun tsaron Isra'ila Daniel Hagari ya shaida cikin wata sanarwa cewa dakarun Isra'ila za su kai hari yau Litinin a sanadiyar cewa masu wasu manyan jami'an Hamas suna amfani da asibitin a matsayin cibiyar bada umarni a kaiwa Isra'ila hari. Rasha ta ba da sanarwar cewa shugaba Vladimir Putin ne yake kan gaba da kaso 88 newan ƙuri'un da aka tattara a zaben shugaban ƙasar da ya gudana jiya Lahadi, zaben da bai baiwa masu kada ƙuri'a wata sahihiyar damar zaben ra'ayinsu ba, inda shugaban mai yin komai daule yake bibiyar mutanen da ba sa ra'ayin shi. Zaben na wani uku wanda aka fara a ranar Juma'a zai baiwa Putin damar tsayawa, wato tsawaita wa'adin mulkin shi na shekaru 24 da ƙarin wasu shekaru 6 wanda ya gudana cikin wani yanayi na takura, inda babu damar kalubalantar Putin ko kuma ci gaba da mamayar Rasha a Ukraine.
To masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin namu. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu wadda ta taya da gabatar da shirin, da producer mu Dada Balawi, sai kuma engineer mu ta yanzu Nashwan Kale, ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.